Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah ni kai ne na roka baro kika tong to hui ba. Ku jama'a tambaya ni keda.
Yau sai kaga danka ko yarka da wata dankare ne ya waya kai da ka taba gani ba za ka iya tambayar ta ba ya ake ta samu ko ya ake samu idan kai wani ka zo ka sa ma baki za a ce bakin ciki kake su
mafita shine kar a dauki biyasa kada shine wurin yin kuɗi a dauki kowa da muhimmanci a taimaki kowa
masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mai sallama da Burgediya Janar Sani Usman Kuka Shika da kuma Madam Tasin Digata waɗanda muka gayyata domin nazarin matsalar tsaro da ta'addabi al'ummar Najeriya. Burgediya Janar Kuka Shika ya goyi bayan matakan da Madam Tasin Di ta ce al'umma na iya ɗauka da kuma gudunmuwar da za su iya badawa a yunkurin shawo kan wannan matsalar, ya kuma ƙara da cewa
duk abubuwan da ta hudi na ɗazu gaskiya ne, sai dai wani hanzari ba gudu ba. Kamar yadda kusan a ce an bar shi tun rani, duk waɗannan makarantu da majami'ai ai ɗorawa suke kan wani abu guda, tarbiyyar da mutane suka samu a gidansu. To in zai ya kasance yanzu an zo cikin zamani, iyayen ma tarbiyyar 'ya'yan ta gagare su, an waye gari yau ba don komai ba saboda wasu dalilai, yau sai kaga ɗanka ko yarka da wata dankare ne ya waya kai da ka taba gani ba za ka iya tambayar ta ba ya ake ta samu ko ya ake samu idan kai wani ka zo ka sa ma baki za a ce bakin ciki kake su. To irin waɗannan abubuwan kamar yadda aka ce wannan mutumin ya zo ya gini, ina ruwansu? To kuma ma su da suka yi in dai tsakani da Allah suke, ai akwai jami'ai da za su je su kai koke su ce a'a muna zargin wane da cewar da mun san cewar sana'a kaza yake, alamu hankalin kokiya shi bai kai ga arzikin da zai kai ga gini na miliyan 5 ba ko 6 ko 10 misali. Za a bincika a gani. Kin sani da kamar yadda ita take cewa duk da ban san shekarunta ba, san da muka taso sai a waye gari dai ai bakon mahaukaci a cikin unguwa sai watanni. Waɗannan galibi ba mahaukata ba ne ba, CID ne na 'yan sanda, har sai sun kai ga kama mai laifin ko kuma sun tabbatar da abin da ake zargi. Duk waɗannan abubuwa yanzu babu su. To ainihin waɗannan abubuwan ba za su gyaru ba har sai mun inganta aikin ɗan sanda.
Wato ya kake ganin wannan shawarar da ake bayarwa, kai ma ka ambaci cewan tana ɗaya daga cikin shawarar da kuka bayar ko kuma kuka yi aiki a kai wannan 'yan sandan jihohin da ake ta ƙara ƙarfafawa a yanzu nan, kana ganin za ta shawo kan wannan matsala? Kasancewa kaya sani na sani galibi akan yi amfani da ƙarfin ofis a muzanta ma waɗanda aka fi ƙarfi, ko dai ta dalilin fannin siyasa da dai sauransu. Wannan batun 'yan sandan nan mun kai mun zanin matsayin da za mu yi amfani da kakkafa waɗannan har su zama da amfani su yi tasiri a wannan matsala?
Da wannan matsala an ci gaba da busurutsu ma da sauransu, amma abinda nake so ki gane a nan gurin shine wato akwai abubuwan da aka bari da bai kamata da ba mu zo ma haka ba. Misali, ba a dauki aikin ɗan sanda da muhimmancin da ya kamata ba har aka kai ga haka. Misali, in kika duba kundin tsarin mulki akwai wani tanaji ba ga Police Service Commission da kuma ita hukumar 'yan sanda da ma'aikatar 'yan sanda, akwai Nigerian Police Council. Tsarin mulki ba zan iya cina kowane sashi ba ne, amma tsarin mulki ya yi tanadin haka, kuma shugaban ƙasa shi ke jagoranta wannan, kuma duk gwamnoni suna ciki ba ga wasu jami'an gwamnati. To ina tabbatar miki da cewa tun daga hijira 1999 kama yanzu ban zaci wannan hukuma ta zauna ba sau biyar. Idan da tana zaunawa, duk matsalolin nan da ake magana da ba za su taso ba, saboda kowane gwamna zai zo da matsalar shi ta jibantar 'yan sanda, kowa ya sani. Kuma ko da ma an yi hakan, wato ban san yanda ma zan gudanar da shi. An san matsalar nan, an san maganinta, ba a so a yi ne. Ba don kuma ba, idan kika yi la'akari da cewar yanzu misali idan aka sami matsala, gwamnonin nan ba abin da za su zo su ce sai dai a kawo sojoji ko kuma a kawo jami'an tsaro. Wata sa'a waɗannan matsalolin wani abu ne dole amma mutane lai, wata sa'a ma ba su haƙuri zai sa ruwan sanyi ga wannan magana, amma sai a kawo jami'an tsaro. To akwai yanzu kamar kida kamar kasar Plateau da sauransu akwai waɗannan matsalolin in zaka kawo jami'an tsaro miliyan ɗan sanda ko sojoji ba za su yi maganin wannan matsalar ba sai mutane yasu sun ga amfanin cewar a zauna lahiya wannan dan uwan juna ne kamar yanda ta yi magana game da zancen addini da kabilanci da sauransu duk wannan fankama fa da ake saboda Najeriya na tsaye idan ba Najeriya duk wannan da suke tinkaho kowa ta kai farauta kwana to me zai hana mai makan mukiyamin laili ya kasance an hada kan ƴan ƙasa a daina sa siyasa a fuskar matsalar tsaro kuma a inganta rayuwar al'umma ta tattalin arziki da walwala da dai abin da ya kamata saboda duk wannan matsalar tsaro ta ta'allaka ne akan abu uku economy political da kuma social well-being da mutane
tattalin arziki
da waɗannan abubuwa ba daidai suke ba to da wuya a haka misali na ga miki kamar karamin hukuma wani bango ne wani ginshiki ne babba sai aka zo aka rushe shi matsalar da ya kamata a yi maganin ta tun tana ai karama ba za a yi ba an tura mu gwamnatin jiha ita ma abin ya ishe ta sai gwamnatin tarayya idan aka sami gobara ba a binciken ruwan da za a kashe wutar kamata ai a kashe wutar sannan sai a zo ai bayani yanzu muna fama da matsalar tsaro wanda ta addabi kowa koda kana binni kana zaton katsira ai kana da naka kuma ma koda ma ka tara ba yanda zaka ji wannan arzikin ba dan komai babu ma hanya mai kyau ba rocha wannan kuma ba inda zaka ji kana yi kana waiwai idan kika duba abubuwan da suke mutane wata sa'a ma abubuwan ba sa kwaduwa musamman ma in aka ce mace ce shi yasa nake cewa ba zancen magana talauci ba ce saboda idan magana talauci ina kisan mutum zai aga zama yi wajen yin arziki ko kuma ina yi mata tade zai aga zama wajen arziki ko ko ina ta gayyara mutane zai aga zama wajen arziki kuma har yanzu ban ga wani wanda ya ce ya sami jari ba ya ce ya bi wannan aikin masha Allah bari ya zo na ya zama mutum
a ƙarshe madam Tasi me kike ji al'umma ke cewa kuma ina mafita
mafita shine gwamnatin Najeriya ta koma ga drawing board ina ga in aka koma ana taimakon kowa tita kara da dauki siyasa kada shine wurin yin kuɗi a dauki kowace ma'aikata ina ake sitoci ne police ne masu asibiti ne a dauki kowa da muhimmanci a taimaki kowa yara da basu da abin yi a nema musu abin yi idan aka dauki kowane abu da muhimmanci a kawo kudin ƴan siyasa a daidaita shi da sauran jama'a to zai taimaka maimakon a ce waɗansu suna sama can waɗansu suna takama waɗansu ba su da shi
ranka ya daɗe ina mafita
wato ai kaman abin da ta faɗi gaskiya ne sai ya kasance kowane ɗan ƙasa daidai yake da juna ta fuskar shari'a kuma duk wanda ya yi a yi mashi sannan kuma ba ga haka dole ne a inganta harkar tsaro ba don kuma ba a ƙara ma'aikata da kayan aiki abin da ya taru ya yi yawa kin ga muna da turakun gwamnati kashi uku akwai gwamnatin tarayya ta jiha da ta karamar hukuma galibin kananan hukumomin ba sa aiki ba don komai ba an bullo da wata shigantaka cewar kananan hukumomi suna da joint account su ba sa da cin gashin kansu da ya kamata kuma duk matsalolin nan da suka taru duk wasu dajujjuka a karamar hukuma suke idan kuma aka rage su wani gari suka yi to garin mai unguwa ko garin mai gari daga nan zuwa mai garin hakimi zuwa sarkin yanka karamar hukuma gwamnati to sai ya kasance duk waɗannan ayyuka ba sa aiki da yanda idan matsala ta taso za a yi maganin ta abu mafi ala shi ne a faɗakar da 'yan Najeriya kowa ya sani cewar shi ko ita suna da rawar da za su taka ta fuskar tsaro sannan kuma baya ga wannan su kansu jami'an tsaron a inganta su sannan kuma baya ga an yi haka a inganta rayuwar al'umma saboda mutane suna cikin wani mawuyacin hali domin idan har ciki bai ɗauka ba da wuya za ka zo kana magana wai ka taimaka ma wani ko wata to saboda haka wannan kenan na biyu su kansu waɗanda haƙƙi ne ya rataye wuyansu da su kula da rayukan jama'a daga dukiyarsu su yi aikin nan tsakani da Allah sannan kuma a inganta duk wani wanda ya daidai a yi mashi
nan kuma za mu dasa aya kan wannan batu da fatar masu ruwa da tsaki sun amfana da waɗannan bayanai muna godiya ta musamman ga baƙin namu Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka da Madam Tasin Digata da suka bakunci shirin sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Masu iya magana suka ce zama da mai turare yafi zama da makiri, ko bai baka turare ka shafa ba ka ji kanshi, amma makiri ko bai cuce ka ba tatsatsin wuta ya cuce ka. Kai ma kana da gudunmuwa da zaka iya badawa ga shawo kan wannan lamari da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu maza ba.